woman.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan da halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Ga dukkan alamu, adadin jami'an 'yan sanda da manema labarai ya zarce na masu zanga-zanga a wani taron gangami a majalisar dokokin Amurka ta Capitol, inda aka gudanar da mummunan bore a farkon wannan shekara. Jami'an tsaro a Washington sun dade shiri kan shiri, kada sun karo wasu daruruwan jami'an tsaro su taimaka. An kara fadin katanga, kada aka kafa shingayen dutse a nan majalisar ta Capitol. Katangar karfe ta raba tsakanin inda ake taron gangamin da shatalaitale da ke gaban Capitol. An sanya alama mai rubutu cewa ba a rike bindiga a nan domin tunasar da baki da suka shigo Washington cewa ba a rike makami a fili. An jibge sojojin tsaron kasa na gundumar Colombia a kusa da wurin. Reuters ya ce an yi tattakin ne a cikin hayaniya, kana an dan samu rikici tsakanin masu zanga-zangar da wanda suke adawa da ita. Zanga-zangar da aka mata suna Justice for J6 an yi ta ne da zumar ba da goyon baya ga mutane da aka daure su bisa zargin kai hari a ranar 6 ga watan Janairu, lokacin da magoya bayan shugaba Donald Trump suka je majalisar domin hana tabbatar da nasara da Joe Biden ya yi a zaben shugaban kasa na shekarar 2020. Kusan mazauna Hong Kong 5,000 ne wanda galibin su fitattun mutane ne za su kada kuri'a a yau Lahadi akan yan takara da aka tantance su akan biyayya ga Beijing, wanda a ƙarshe za a zabi wanda zai zama shugaban birnin mai goyon bayan China. Yan takara masu rajin kafa demokradiyya tamkar ba su ne tun daga zaben na farko da Beijing ta yi wa hukumar zaben birnin garin Bawul, don tabbatar da masu mata biyayya kadai ne za su yi mulkin birnin mai cin gashin kanshi. Yan sanda sun jibge jami'an tsaro a fadin birnin, inda kafafen yada labaran yankin suka ce ana sa ran yan sanda 6,000 ne za su yi aiki domin samun zabe cikin kwanciyar hankali, zaben da mutane 4,900 ne za su kada kuri'a. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar an kashe wani dan bindigan Indonesia mai alaka da kungiyar IS a wata musayar wuta da jami'an tsaro, a cewar ma'aikatan sojin Indonesia a wani aiki da suka gudanar na yaki da ayyukan ta'addanci da aƙidar tsaurin ra'ayi a cikin wani gandun daji mai tsaunuka. Ali Kalora yana ɗaya daga cikin manyan 'yan bindiga guda biyu da aka kashe a samamin, inji shugaban sojan yankin Sulawesi ta tsakiya Brigadier General Farid Makruf. Sauran mutumin ɗaya kuma an gano shi ne da suna Jakar Ramadan. Rukunin haɗin gwiwar sojoji da 'yan sandan lardin Sulawesi ta tsakiya ne suka harbe waɗannan mutane biyu har lahira da yammacin jiya Asabar a gunduman Farigi Motong, inji Makruf. Gunduman mai iyaka da gundumar Poso ana masa kallon dandalin 'yan ta'adda a cikin lardin. Ya ce jami'an tsaro suna nan suna neman sauran mutane da ake zato mambobi na wannan kungiyar 'yan ta'adda ne. A jiya Asabar kungiyar 'yan tawayen Huti ta kasar Yamal ta zartar da hukuncin kisa akan mutane 9 da suka ce suna da hannu a kisan wani babban jami'in 'yan tawayen a wani harin jirgin sama da rundunar haɗaka a jagorancin Saudi Arabia ta kai shekaru 3 da suka shuɗe. An zartar musu da hukuncin ne a inda ake kai mutane ana harbe su, kana an harbe su ne a gaban jama'a da sanyin safiya a babban birnin kasar Sana'a da 'yan tawaye ke rike da shi. Daga bisani kungiyar Huti mai samun goyon bayan Iran ta raba hotunan kisan. Ɗaruruwan mutane wanda galibinsu 'yan Huti ne da magoya bayansu sun je kallon yadda aka kashe mutanen. Kungiyar ta zantar da hukuncin kisan ne duk da kira da kungiyoyi kare haƙƙin bil'adama da kuma lauyoyi suka yi ta mata akan ta daina kashe mutanen kana ta sake musu shari'a. Kungiyoyin sun ce shari'ar da aka gudanar a kotun 'yan tawayen da ta yanke hukuncin kisa akan mutanen ba a yi ta daidai ba. mutane tarin suna cikin sama da mutane 60 da kungiyar ƴan tawayen ke zargin su da aunawa da kuma kashe Saleh Al-Samad a cikin watan Afrilun shekarar 2018.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Da shigowa zauren VOA muna tattaunawa akan Najeriya da kalubalen ƴan aware kuma zamu tashi ne a inda injiniya Zakari Ngoroje yake bayani akan tattaunawar sa da Senator Rochas Owele Okorocha akan batun aware. Injiniya gare ka.
Ina da kungiya mai zaman kanta kamar yadda na gabatar da su da na zo da laptop dina. Zan nuna muku kowane program ɗina ina samun mutum fiye da 4000 kai sheda ne a garin wannan programs ɗina nayi mu'amala da yanyamurai manya-manya da yawa kuma sun nuna mini ra'ayinsu. Wani ta'i nake zuwa da shi ta yadda ba zai gane inda na fito ba duk na san ra'ayinsu. Shi Okorocha da kake magana mun yi magana da shi kwanan nan ko yanzu sai nuna maka hoton da muka yi da shi a waya akan wannan abun. Naje na same shi nace ranka yadda kaga mu a arewa muna ganin ka ka zama zakara a cikin Ibo amma kash gashi kai you are a symbol of unity. Nake gaya mishi nace kai ya kamata Najeriya ta yi rally around you idan aka yi la'akari da irin korifin da Ibo suke da shi domin duk bai wuce magana shugabanci ba kuma ka cancanci ka zama shugaba saboda halayenka da irin abubuwan da kake yi. Amma maganan democracy ba a daukan mulki a baka kawai saboda a yi policing dinka. It is a game of number ko ba haka ba? Democracy saboda Allah ana dauka a ba mutum kyauta ne shugabanci ko chairman na local government ko gwamna ko shugaban kasa? Kai ne as an individual kamar shi yadda shi Okorocha yake yi you sell yourself to the electorate ta yaya? Ta wajen nuna kai dan Najeriya ne ko ba haka ba? Ba wai kai dan bangaranci ba. Yanzu muna da abubuwa da yawa da zamu iya bada misalai na shugabanci da yake tare da Okorocha ko ba haka ba? Amma Okorocha shi kadai opinion dinsa da halayensa ba zai wakilci ra'ayi na mutanen Ibo na South East gaba daya ba. Haka ne ko ba haka ba? Saboda haka ni ina ganin in a nutshell abinda ya kamata mu yi shine gaskiyar magana gwamnatin Najeriya da shugabannin mutanen arewa ya kamata su hadu su san yadda za a yi kamar yadda akwai wanda ya yi magana da zuwa yace me zai hana a kira conference kafin su su yi a memorandum a can mu mu yi namu a nan mana mu san ra'ayinmu idan muka sai da ra'ayinmu akan cewa ya kamata su tafi su tafi wannan shine kawai.
To munasura
to assalamu alaikum ta'aliki na guda biyu ne akan wannan al'amarin. Na farko kan maganar zancen da shiwancan bayan Allah ya faɗa cewar ya sunansa Ibrahim Bature cewar wai ba a hukunta Fulani bandit kowa ya faɗa wannan ƙarya yake lokaci nawa aka nuna sojojin Najeriya sun shiga daji sun kashe bandit ba adadi sau nawa aka nuna wannan ko ba haka bane? Sannan da kake magana cewa wai wai gumi ya je gurin su kafin gumi je wajen gurin su mutanen da suke kama ƴan uwansu ba su suke zuwa suke biyan kuɗin suke karɓan ƴan uwansu ba dan ne saboda gumi malamin addini za a dora masa wata aya tambaya kansa iyaye da ake kama ayayansu da dama sun je sun ga mutanen sun biya sun karbo kuɗi tunda gwamnatin ta kasa ba za ta iya yi ba mutane su je sun karbo kuɗin su dan me saboda gumi malami ne shi kuma saboda ya kawo hanya da za a kawo solution ta abun wannan shi tabbata mana cewa mutanen Ibo da mutanen Kudu suna da hannu a wannan yakin da ake na bandita arewacin Najeriya. We believe cewa suna da hannu a ciki domin duk wanda aka kama suna safaran makamai ga ƴan ta'addan nan duk mutanen Kudu aka kama tunda ake kawo taba kama ko jiya aka a Niger State an kama harshashi guda 200,000 da wani abu a Niger State belong to kuma Inyamuri ɗaya kenan na bin su. Na gama da wancan magana sai taliki na ƙarshe kan zancen shugabanci duk wannan abin da ake baki siyasa ce kuma ɗan siyasa ne manya suke gina wannan abu duk wannan abin da Ibo suka yi su suka cusa ƴaƴansu wannan aƙida ta dafara mu namu iyayen da muka taso amma suka ga gaya mana an yaki amma Ibo sun tafi amma an dawo da su an mai musu gidajen haya su
kudade ma na haya da aka tattara kan memus da kudaden su ko muka gansu a cikin iyayenmu a tare da iyayenmu muka gansu a cikin kasuwanni an ba su gurare da gidaje da filaye sun yi masana'antu a arewa amma su ba haka suke wa namun mutanen a can gurin ba so da haka su sai suka dinga gina wa ƴaƴan su kiyayyar mutumin arewa a zuciyarsa su ne duk wanda suke fadan nan na Biafar ba wanda ya ga Biafar kamar da ni ban ganshi ba duk yaran da suke daukan makamun nan ba wanda ya ga yakin Biafar amma sau da yadda aka cusa masa kiyayya ta mutumin arewa shi sa suke wannan abun mu kuma namu yan ba su sa mana kiyayya kowa ba a Najeriya so da haka sai ga ba mu da rigima da kowa a Najeriya ba abin da ya damu da wani so da haka yanzu suna tunanin cewa wannan abun nasu ne zai sa dau shugabanci a basu to yanzu abin tambaya nan kuma shine shi shugaba aikin sa na farko menene kare rawuka jini da duki al'umma to sai wani mutum ya dauko makani ke kashe mutane dan a bashi mulki wannan a to wani hankali zaka dauki mulki ka bashi so da haka yanzu muna da munafikai a gwamnonin mu na arewa da suke hada kai da mutan kudin suke so kawai saboda mutum ɗaya na so ai masa vice president suke kokarin sai an dau mulki an kashe kudancin Najeriya to mu za ni resistin wannan abun nasu saboda mun san cewa ba wai dan kasa za su yi tunanin suke ta haka a'a duk wanda suke kowanne yana da tunanin sa wai shi a dauke shi mataimakin shugaban kasa shi yasa suke wa'annan kalama da suke to ba yadda zani da hankalinmu mu dauki igiya mu rataya a wuyanmu mu dauka da kigiyar mu dinkawa wanda yake kashe mu kafin ma ya samu shugabanci akan mu ce shugabance mu ba za mu ba kamar yadda mutane da yarta suka nuna mai nasu ne suke cewa dole sai an ba su abin da ma ba su haƙi a cikin sa aka ba su bere bere rike economy da services a kasar nan ibo ya rike commerce and trading ba yadda za mu saki wata political power tunda shine abin da muke da shi sakamakon yawan mu da abin da ya gana kurin abin da zamu mu daina barin wayannan yan tamoran su shugabance mu mu zabi mutane na gar sahihai mu ba su shugabancin mu shine abin da zamu
to idan muka zaga yau dai magana dai magana ɗaya ce kowa yana fafutukar ya nema wa kansa haƙƙi saboda haka mu yanzu a arewa mun riga mun san cewa ba mu da shugabanni waɗannan shugabanni da suka dade tun lokacin kakannin mu da lokacin iyayen mu da lokacin mu suna so su ci lokacin ƴaƴan mu da jikokin mu to yanzu in Allah ya yarda come 2023 za mu retire din su za mu karbi arewan nan a hannun mu da izinin Allah za kuma mu yi abin da ya dace wanda duk yaga cewa yana son ai tafiya da shi yazo ai tafiya da shi wanda kuma baya so ya koma duk inda zai jeje amma kuma za mu ilmantar da mutanen mu an far mu mun farga mun kuma tashi daga bacci jiya ba yau bace yau kuma ba za ta zama gobe ba
mun gode Hajiya Maryam Nasir mun kusa kammala shirin saboda haka a takaita bayanai commissioner Muktar Ishaq Gareka
to ni ina son in sake komawa baya in ƙara jan hankali shi harka ta jagoranci ba wai kawai a zaune zaka yi ta magana cewa zaka canja kaza ba kowane abu yana da tsari da ake biyowa a samu canji ko a tabbatar da al'amari dukkan mu mun yarda cewa arewa ba mu da shugabanci dukkan mu mun yarda arewa ba mu da haɗin kai to haka su ma a kudancin Najeriya ai su ma ba a haɗa suken ba in ya muri ba zai da bai rabe ba mutumin Niger Delta ma yana cewa shi ba iba bane ba so duk wannan maganar da ake yi ta araba kasar nan fa zance ne kawai na siyasa ƙarya ce ba da gaske ake yi ba saboda haka kuma ni ban yarda da mutane da suke cewa dukkan da ake cewa wai ba mu da shugabanni ai yanzu da muka zo muka zabi mai girma shugaban kasa General Muhammadu Buhari ai kyakkyawar manufa da kyakkyawar aqida ya sa muka zabe shi kuma ni har yanzu a wajena yana kokartawa abubuwa suna samun canji ko harkar rigima da yanzu maganar da ake cewa wayannan bayan Allah suke cewa ba a hukunci kamar yadda ya faɗa mutun nawa aka kashe Hausa Fulani wayanda aka same su da hannu a cikin wayannan abubuwan ba zancen ma a shari'a kawai zuwa ake aje a abuka musu inda aka san boye su aka same su kuma shugaban kasa ya bada umarnin duk wanda aka ganshi da makami kawai a harbe shi ba zancen shari'a duk wannan ba mataki bane na shugabanci Malam Ibrahim da yake cewa Hausa Fulani bai taimake shi ba lokacin yana BUK yana karatu rigima ta tashi abinda kake kasa ganewa rigimar ba wai ta Hausa Fulani da mutumin Middle Belt bane ba a magana ce ta rigima mafi yawanci rigima addini idan rigimar addini ta taso ba magana Hausa Fulani ba maganar Iba ba magana wannan rigima ta addini ce sai da haka kowa wanda yake Kirista in ya samu musulmi ko dan wannan kabila ne afka masa yake musulmin ya sami Kirista ko dan wata kabila ne afka masa zai yi so wannan abin ne yake shafar waɗanda suke ba musulmi ba idan rigima ta sa a cikin kuna zuna a cikin musulmai da yawa abubuwa sun taso waɗanda yake musulman su suke boye ma waɗanda ba musulmai din ba kuma ba ƴan kabilar su ba bar Bari ba da misali, Mr. George, my friend. Bari ba ka misali a Plato, an samu rigima ta addini. Business din da rigima ta taso, mafi yawancin mutanen da suke wajen musulmai ne. Limamin garin shine ya dauke Christians din da suke zaune a wurin su, ya kai su gidansa ya aje. It's all over the world. Abarikin ladi. So ba magana ake kai ana kyamata zamantakewa da mu'amala da suke kawo komai. Ni a rigimar da aka yi ta rohin banki a Kano, an zo za a kashe wani inyamuri, ni na dauke shi na sa shi a shaguna na kulle shi. Na kuma tsaya a kofar shagon na ce wanda da yake son ya kashe shi ya fara sa kaina. So saboda haka abin da nake son mutane su gane shine ya kamata mu tsaya mu kalli matsalar Najeriya a halin yanzu. Matsalar kasar nan shine mu ne da ba ma son junan mu gaba ɗayan mu. Wannan shine gaskiyar magana. Mu tsaya mu so junan mu, mu taimaki junan mu, mu kawo ƙarshen abubuwan da suke faruwa. Waɗannan abubuwan da suke faruwa maganar raba kasar nan siyasa ce, da siyasar Najeriya da siyasar duniya. Wannan ita ke dan karkare da karkaraga. Idan an zo an ce an ba da arewa, mutanen kudu su tafi, za su je suna rigima tsakanin ƴan Niger Delta da ƴan Ibo, za su je suna rigima tsakanin Yarbawa da waɗannan mutanen da suke cewa a raba ga Najeriya. Idan ka dauka ce arewa mun zo mun yi wannan, ga ƴan Niger Middle Belt kuna cewa su sun yi rako ga Niger Middle Belt, mu muna cewa ba mu yarda da Middle Belt ba. Duk waɗannan abubuwan haka kasar za ta zo ta zauna. Masu cewa malama Ibrahim kina ta cewa za ku zo ku canja, za ku take lead, aya za ku take lead din. Ina zuwa Aisha a saurara magana nake yi, a saurara magana nake yi. Hanya ita ce guda biyu ce. Hanyar nan ta magana canjin shugabanci a kasar nan guda ɗaya ce. Tak ka shiga siyasa, ka bulayin siyasa, ka joinin jam'iyya, ka bada gudunmawarka a wajen fitar da waɗanda za su shugabance ka. As far as kana gefe ba ka yi, kana zance za ka kawo canji, ta yaya za ka kawo canji tunda ba independent candidate a Najeriya.
Wato alhamdulillah mun samu maslaha. Dole ne yanzu da kristocinmu da musulmanmu da wanda ma ba musulmai ba mu zo mu haɗa kai. Musan arewan nan namu ne su abinda suke cewa it is true amma shi ya riga ya magana akan addini ba zai yiwu ana rikici a sabon tasha an auka mu banife bai san hawa ba bai san sauka ba akan addini shi banifin ya zai rama kwanaki da aka yi rikici a Kaduna yara na cikin gari civilian JTF haka suka kwashi kristoci suka kai su sabon tasha akwai musulmai a can dangon fama aka ce ina suke suka shiga cikin su suka kwaso su ka dawo da su wajen musulmai mu zaman lafiya muke so an raba mu ne in muka ce za mu tafi abinda wani tunde ya rubuta wani bayan rabe akan yanda aka yi tun lokacin Obasanjo da aka raba mu da kristocin mu arewa takardar ya kai haka yace what has he not done shine a front page din rubutun shi ya fi over 500 pages ya shiga ko ina maganar da kai lokacin da nake Lagos da ni da 1000 Kaduna da TV da wane ne duka haka muke in aka taba dan arewa fitowa muke gaba ɗaya mu yaki mutane so saboda haka mu dawo mu san mu arewa wannan namu ne ba mu da wata kasa in banda arewa Allah ya ba mu komi mu dawo wayannan mutane da suke sama ba abin da suka sani daga dollar sai pound sterling sai euro ba inyamuri ba bahaushe ba bazan fariya abin da suka sani kawai kuma ba su difference na addini ba tsakanin su ba addini wallahi naira ne ajiya solution shine mu dawo kamar yanda yace a shiga siyasar nan amma sai an gyara mu muna da grassroots saboda haka in ba an gyara grassroots ba akwai matsala daga karshen karshe wayannan ba za su je na agitation ba because wasu suna ganin suna son resource control an ba su FARC suna samun kuɗi daga federation account akwai 13% derivation an ba su Niger Delta Ministry suna da NDDC amma mutanen su kamar yanda muke kuka lokacin da na baro wari da Port Harcourt da na koma last 2 years sai na ga the same thing shugabannin ƴan siyasa suke cin kuɗin so wannan abun yana affecting kowa ne mu dawo arewa ku manta da maganar Middle Belt mu dawo mu zo mu san arewa nan namu ne Najeriya namu ne ba mu da wata kasa in banda Najeriya
abun mu ba wa Saminu a ƙarshe don shi bai ce komai ba da yake Hajja Zainab bin Tijazi daga ke sai George sai Saminu shi ke nuna mu
rufi ta. To, kamar da yadda na faɗa ɗazu, ni 'yar arewa ce.
kuma ni interest ina gaba daya arewa ne. Ana maganan cewa yan middle belt da waye-waye din na dan wana Malam Ibrahim yanzu in kaje can gurin ka dauka in yamur zai karbe ka ba za su karbe ka ba wallahi gara ka dawo gida cikin mu ne yan uwanka na daya kenan na biyu in muka duba ma mu wane illa ma zaman mu da mutanen naye mana me amfanin zaman mu da yan kudu sun koya wa ƴaƴan mu shaye-shaye abinda ma yanzu shine problem din mu na arewa banda in ka cire security to yanzu matsalan mu da tafi kowace ina muke kallon arewa shekara 10
da wannan tambaya ta Zainab Ahmed Marshall ko wacce aka fi sani da Bint Hijaz zamu dakata a yau idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kammala shirin a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Benjamin Gawon da Awali Salihu da suka dauki shirin a faifai sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu zama lafiya
so a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binni
yau ma dai masu kallon mu a cikin shirin namu na Rayuwar Binni muna tare da wani malami ne mai sana'ar sai da kifi to yau shine babban bakon namu da zamu zanta da shi to malam ko zaka gabatar da kanka
to ina gabatar da kaina gaskiya ga munan
menene sunanka
sunana Awal Sani
to malam Awal kai mutumin wani gari ne
ina Kebbi zanen Kebbi local gari
kai mutumin
zanen Kebbi karma kuma Gulumbe
to malam gashi nan naga kaman anan kana sana'ar sai da bushashen kifi ne haka ko to malam yanzu kaman a misali wannan yanzu wannan kifi haka wannan kaman ya kai nawa zaka siyar mu
da shi mun ne sai da shi kimanin dubu
naira 2000 ko nawa kaman nawa ke sai da shi kace
naira 2000
naira 2000 wannan shine gaskiyar sa wannan
eh haka kace
to wannan fa
wannan mun ne sai kimanin 2000
naira 2000 to na kasan nan fa
kuma 2000 fa shi ne da wannan
to amma yanzu a misali ina da kaman naira 2000 haka zan iya samun kifi bushashe a nan
su sai kwa
ko 500 ma haka
kware su sai ana samu
to ganin cewa malam wannan sana'a ta kifi kaman ka dade kana yin ta ne
ai gaskiya ban dade ba saboda na zo nan da ina laboranci yau da gobe ne ga dai ai nauyi na sauka kai na ni ma ina da iyalai sai kawai ni tunani akai na kan su nin ne sana'a kifi yanzu shekara ta 2 na shiga ta 3
kai ka ce to da kana sana'a laboranci kaman wani sana'a kenan ta laboranci
wai ina ta kasan wani ne a can mai sai da kayan alayyahu da dankalin tuwa to yau da gobe sai ni tunani ta ni ma kamata in bude na kasuwan shi zan ci gaba ake nema to dan haka shine na fara wannan sana'a ta tafi
to menene dalilin da yasa ka baro can jihar ku jihar Kebbi ka taho nan kake ka kama wannan sana'a
to ita rayuwa ce ba yadda ba ta kasance ni ne ma ba inda ba ya kai mutu da inda Allah ya yi da abin ka sai ka je ka nemo shi saboda can yi damu mu ne sana'a ta noma ba mu gwada kasuwanci a gida kawai muka hito muka zo ganin tare saboda mun samu abin da muka ci mu koma gida
to baka ganin kaman wannan sana'a idan da a ce a gida kake yin ta za ka fi samu ko kuma baka ganin kaman anan akwai wahala da wasu abubuwa kana nesa da iyalinka
wallahi kam da zan samu dama na yi son haka
ka koma
gida na san koma gida neman kudin zauna gida to abun ba wani yadda za a yi mutum samu yadda ya kaso in da Allah ya ma neman abinci sai ka je can ka nemo wani abinci dole ne sai ka hita ba ka zauna cikin yana ka ce lalle nan za ka nemi kuɗi ba da inda Allah ya kaddata ka je ka nema can za ka je to shi ya sa muka zo birnin Abuja neman kuɗi
to malam shin kuwa ka yi karatun boko
gaskiya ban yi karatun boko ba
ba ka yi karatun boko ba sam
mun dai karatun arabiya mun wance na addinin musulunci shi ne amma nan garin nan ko lokacin da muka shiga yaki da jahilci muka dan taba kuma dai da ba muka saki
to menene yasa ku saki
to yanayin rigimomi na hidimomin duniya saboda mutum nan ga yana in baka da ainihin sai baka dama kai kasuwa ka koma kai kasuwa in ka dage gaskiya to shi yasa dai kawai ka tun sai ba mu bai ba mu da ƙarfin gura sai muka hakura muka dawo ga kasuwa kawai
ko kaman yanzu wannan jarin naka na kifi ya kai na nawa
gaskiya kifin nan ru za a zai kai kimanin
260 to kaman a rana kana kaman cinikin nawa
to ciniki sa ne wani lokaci za a samu ciniki 10,000 wani lokaci 10,000 wani lokaci za mu samu har 30 ma in Allah ya kawo kasa to abin sa ne an taba yi wani lokaci har 50,000 to abin ba ya kauce wani lokaci ma 5,000 ma nake wani lokaci kai 5,000 ma ba ni kai amma yau da gobe da gobe sai mu hakura
to ka duba binnin Abuja binni ne mai tsadar rayuwa an ka duba bangaren sufuri da gidajen haya kaman a ina kake zama ne a cikin wannan binni
to nan gaskiya a nan nake zama a Rai Labo nan nake kasuwa ba nisa nake ga nan Mangal Plaza in kwanta in muka tashi sai in dawo nan kasuwa
to a nan Mangal Plaza din da kake zama haya kake yi koko wani ne kake wani dan uwa ne kake zama tare da shi
ya alfarma ce kai mai shi mune samu wajen kwanta sai sai mu dawo wajen kasuwancin wannan ne alfarma ne ga straighten gidan wanda kwana sai mu dawo nan
to kaman zuwa yaushe yaushe kake tafiya gida gurin duba iyali
to zuwa ita ta ha kama ta gari mun ne jiba wasu kimanin kwana 90 wata uku sai mu ta gida sai mu dawo
to wannan sana'a da kake yi ganin cewa kana da iyali kana iya yin bukatunka kuma har ka dau nauyin iyalinka da wannan sana'a da kake yi
lalle haka muke samu shi da har mu taimaka ma iyayen mu kace da iyalan mu har mu samu taimaka ma sauran kanan mu da ita muke yi haka dai muke tagar da za
to nagode kwarai malam
to masha Allah
to a gaida malam Sale
maganar songo ne makasan songo biyawa ai papa
wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.